mantakewa ne kowa yazo ya saurara dan na san akwai abun mora
masu sauraro barkanmu da saki saduwa a shirin zamantakewa shirin da ke nemo hanyoyin warware matsalolin al'umma da ke da bambancin kabila addini jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya mai dorewa da ci gaban kasa sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin a yau shirin zamantakewa ya dora ne kan tattaunawar mu da shugabannin matasan makiyaya da manoma waɗanda suka nemi hanyar sasanta sabani da ke tsakanin su Na tambayi Daliyo Bitrus Ron ko me ya janyo suka samu saukin tashin hankali a yankin nasu
yadda sauki ya shigo mana a garin Kwi da Fas a barnin rikici na gani tun lokacin da wannan kungiyar Yaba ta shigo Kwi ta zo da matakai duba hanyoyi na zaman lafiya to na ga tun lokacin da sun zo sun bi wayannan matakai din akwai sauki yanzu domin akwai wuraren da dama mu ba ma yin noma da sun zo sun duba matakai sun hada mu noma da su kui da fas kenan
kenan an samar muku da gona aka ce ku Fulani da ku Birom ku yi gona ku yi noma a gona guda
mu Birom da Fulani mu yi noma a inda dama gonakin mu ne inda dama ba mu yi saboda rikici to waje ne muka diba muka hada hannu tare da Fulani to wannan gonan na gani yana daya daga cikin abin da ya kawo mana zaman lafiya
wannan gona ku kuka nemi iri ku kuka nemi taki ku kuka yi huda da sauransu kuka yi noma ko dai yaya
eske na gode da wannan tambayan tractor ne yayi mana wannan gonan kuma wanda ya sponsor na ma wannan noma kungiyar Yaba ne su ne suka biya kudi iri da dukkan abubuwan da za a yi noma da taki ma duka kungiyar Yaba ne sun tallafa domin wannan noman
Yaya ka ji ku da ba kwa jituwa da juna sai gashi kun hadu a gona kuna kallon juna
gaskiya na ji dadi sosai domin dama ba a sofi haka ko zan je gidan Fulani ba saboda rikici amma tunda an hada mu haka ina jin dadi sosai domin shiga gidan Fulani yanzu kan ba damuwa ba har ma nake iya zuwa diban takin can in sama gona na so na ji dadi wannan kware da gaske
Haji Aliyu Yaya kuka ji yanda aka ce yau gashi nan kun hadu a gona guda kuna noma tare tsakanin ku da kabilan Birom
ai dadi ma irin shi ba har ba a misultuwa idan mutum ya tana lokacin da ake zaman lafiya mutum yana cikin ku kullum an yi wani zamani ko a gari muka hadu ba mu gaisawa ba mu wanda zai ma kowa magana from no any reason amma yanzu da wannan kungiyar ta shigo tsakani da Allah dadin da muka samu ni don wannan imara ban san shi ba yayan shi ne na sani amma yanzu abokantakan da yake tsakani na da shi da irin yan uwan shi wanda aka hada mu gonan ba a misaltuwa yanzu ko karfe 2 dare mutum zai iya binciken ku ya wuce ba wani abun nan su ma haka akwai mutane da ruwar na kusa da mu da ba su bin hanyar da yafi masu kusa zuwa barikin ladi cikin anguwan mu ne da ba su bi sun yi kusan shekaru ba su bi amma kullu yanzu ko a wajen masu ke zuwa su nemi mashin a kasu gari sanadiyan wannan kungiyar da ta shigo ta hada mu interaction muna idan mutanen Birom suna kiwon shanu su a tan inda suke in sun ga na Fulani suna zuwa he su kore nasu su gudu sai su ce za a Fulani za su zo su ba wasu shanu su kama su attack amma ni yanzu na san ga inda shanu za su fito kaman kirnan waran nan shanunsu suna kiwo shanunmu za su taso su je su hadu da yaran har gasa masara ma na samu yara suna gasa masara tare ga shanun Birom ga shanun Bafulatani suna kiwo tare
Malam Daliyo a da ana ganin kaman matasa su ne ku ne majiya karfi wanda a ciki akwai masu kyau amma kuma akwai bata gari wanda suna jiran abu ne kadan ya taso sai kaga an baza gari da tashin hankali a yanzu kuna fadakar da ƴan uwanku matasa domin a tabbatar da cewa wannan tushen zaman lafiya da wannan kungiya ta kawo muku ya ci gaba
gaskiya wannan kam muna kan shi kware da gaske mu riga mu fara muna fadakar da juna akan wannan batun zaman lafiya don zaman lafiya abu ne mai kyau yana kawo ci gaba cikin al'umma to kullum aikin kenan wani lokaci ma idan mun ga waɗanda ba sa cikin wannan kungiyar suna so su yi wani abin da bai kamata ba ko a wajen kiwon Fulani ko a gona haka muka yi musu magana ayi a hankali saboda kada tada wani abin da zai kawo mana damuwa cikin al'umma
da kuma matakan da kuma za ku dauka domin tabbatar da cewa ba wani bakon da ya shigo ko ya haddasa muku rikici
gaskiya kam mun riga mun doka mataki mun yadda cewa wani daga wani wuri yana iya zuwa sai ya kawo mana damuwa sai ya tafi amma yanzu matakin da mun dauka muna sa ido sosai idan ba ko ya shigo gari ya kamata a tuntume shi ina ne ya fito da dalilin zuwan sa gidan wa ma zai soka
alaliyu kamar yanda na tambaye shi kuna sa ido domin tabbatar da cewa kun samu wannan zaman lafiya kuma wani bai shigo ya kawo muku wani sabani ba
insha Allah muna bakin iya kokarin domin muna gani wani bakon fiska muna shugabannin mu kaman chairman meti Allah zuwa su ardo zuwa su madaki zuwa su imam an kafa doka duk inda matasa suke suka kai shanu suka yi daban su a wajen don su je su yi kiwo idan wani bako ya shigo wanda ba su sani ba su yi kokari su kira su akwai su kira yul leader a don aje a tambaye shi daga ina ka fito kuma su waye ne iyayenka don wani abu ya zo ya faru a wajen tunda da ana zone lafiya ba wani abun da don zuwan shi in an zo an samu wani barna ko wani abun da aka yi wanda bai kamata ba to za a je a tuntube shi ko ya gudu za an san da inda ya fito za a je a neme shi kuma da izinin waye ya shigo duk wannan matakan ana bin shi don a zauna lafiya
Shugaban kungiyar Yaba dake fafutukar kawar da tashin hankali da samarwa al'umma adalci Joaquim Jacob Choji ya dora ne kan bayanin sa na aikin gano musabbabin rashin tsaro da hanyoyin magance su
to mu a cikin duka su project ma da muka yi tun da aka establish din mu muna ji wannan project din ne mu kanmu muka ji shi cewa mun yi abun a za gani yanzu a hakan kuma ba wai dole sai mu muka ci gaba ba zai iya zama cewa domin darasin da aka koya daga wannan zai sa wayansu mutane su je su ci gaba da wannan aikin domin bare kyautu ba a ce kowane lokaci ana kashe million da yawa cewa ana aikin zaman lafiya sai a hakan a wayannan million din ba a iya an samu zaman lafiya ba abu kadan sai a gan cewa an kashe mutane nawa ba za mu zauna ba zamu ci gaba ko da bin niman alfarma wanda gwamnati ta dauke mataki ko wani dauke mataki akan abin da za a yi a wannan wurin so yau da muka idan wannan ta farko kenan zamu ci gaba da tattaunawa zamu ci gaba da rukuce mu kanmu muna so mu gan ta yaya zamu ci gaba akwai abubuwan da zamu iya yi da kanmu ko da ma abokan arziki ne zamu iya mu same su mu gan cewa su taimake mu mu ci gaba da wannan aiki ne wanda duk wanda wai yana son zaman lafiya ya san muhimmancin zaman lafiya zai so yi bayar da support kuma Allah ya da tun lokacin da muka fara wannan project daga December ba aka ji cewa an yi wata attack a Riyun ba so ya zama cewa in aka bi the same abun da muka yi da wanda za a iya karawa it means duka wayannan wuraren da ana kan su attack za a iya a gyara su
Hajiya Lanta na Bako Abdullahi yar gogarmayar wanzar da tabbataccen zaman lafiya a Najeriya ta ci gaba da bayani ne kan tasirin da mata ke da shi wajen wanzar da zaman lafiya
to a gaskiya da a baya mata muna samun kalubale daban-daban saboda al'adunmu da wasu ma suna amfani da har da addini na ganin sun dan kofar da mata na ganin cewa mu aikin mu shine mu zauna a gida mu yi aure mu tarbiyantar da yara mu kula da gida to amma kuma yanzu kowa ya gane cewa mata muna da muhimman gudumawa da mu ma za mu bayar saboda idan rikici ya barke ko aka samu yaki ko aka samu wani masifu ya zo mu ma mata ba a bar mu a baya idan aka duba ma mun fi kowa samun kalubale mun fi samu you know shiga kanmu a cikin tashin hankali misali yanzu game da abin da yake faruwa a Maiduguri na ambaliyan ruwa wannan misali ne idan aka ji waye za a samu tare da yara zaka ga mace tana yawo da yaya 5 ita kadai namiji ma ba a ganin shi zai iya je kokon abin da zai ci ita kuwa mace abin da za ta ci da yayanta to shi yasa muke ci dole na gani an gina mace yana da tasiri saboda idan wani abu ya rikice yau mazaje ko an kashe su ko ya nakasa ko ya rasa abin yi ita uwa ita za a bari da yaya kuma yayan nan duk inda suka shiga yau mukan ci yayan mu sun lalace uwa ita take zama da yayan nan ita ta san me yake faruwa kuma ita za ta bada gudumawan na ganin an yaki da abubuwan da suke faruwa a yankin mu so mata muna bada gudumawa kuma muna gode Allah cewa an fara ganewa muna da gudumawan da zamu iya bayarwa ba kawai mu zauna a gida ba mu ma akwai gudumawan da zamu kawo da tsari da taimakawa da zai kawo mana ci gaba. Ana jin muryar mu, ana ba mu gudumawa, kuma ana ba mu lokacin mu a wasu wuraren, amma duk da haka muna kira da babban murya na cewa azu, musamman yanzu idan ana fadan makiyaya da manoma, ai ba maza kadai ke noma ba, ba maza kadai ke kiwo ba, mata suna kiwo, mata suna noma. To kin ga abin da ya shafi gona ko ya shafi dabbobi, mu ma ya shafe mu. To dan haka dole ne ayi da mu, saboda mu ma mun san yanda abin yake, mun san yanda ya shafe mu, yanda ya shafi al'umma. To dole ne ayi da mu, mu ba da gudumawa, kuma muna godewa muna samu irin wayannan kyakkyawan gudumawan na gane an kirawo mata da ƴan mata, an ji nasu muryan, kuma an shigar da su duk wani tsari da ake kawo na tabbatar da zaman lafiya.
Mr. Maji Peters da ke aiki da kungiya mai zaman kanta ta Equal Access yace su ma kasashen da ke makwabtaka da Najeriya suna fama da rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma.
Cewa kana aiki
a Burkina Faso, akwai project da muke yi a Cote d'Ivoire, maganan da muke ciki kenan yanda za a kawo zaman jituwa tsakanin makiyaya da manoma.
Amma me ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma?
Dama can shine na daya, ban san da zan faɗa bunna Hausance ba, shine space ya ragu. Kin ga da sai a ce miki ai nan magwaren da makiyaya ke wucewa ne, ba kowa a wajen, amma yanzu haihuwa, yanayin rayuwa, komai ya karu, saboda hakan wayannan filayen babu. Inda da zaka ga an ce shanu ne ke wucewa, yanzu an yi gini akai, me za a iya yi da zai bambanta wannan? In an ce za a bi na zamani, me za a yi da zai bambanta? So yawanci irin wannan abin ke kawa, kuma manoma yanzu nan da yake ana wahala, kowa ma ya koma noman. Saboda haka yaga abin da ake fada a kai, wannan na neman inda dabbobi za su ci abinci, wannan na neman inda shi zai yi shuka. Kuma banda haka akwai rashin yadda tsakaninmu. So wannan rashin yadda ma komai kai ba a dauka kana yi cikin gaskiya, shine babban matsala.
Jama'a masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, zan kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.